na shekara ta 32 ne daga hijira shi yasa ya rayu a duniya wajen shekara 62 ko 65 ya yi tsawon rai a duniya zamanin Sayyidina Usman wato zamanin khilafar dan ammansa ya yi wafati domin Sayyidina Usman dan ammansa ne to
ya
ji su sa wanda yake mai tsawo wato shi Abu Sufyan ya musulunta lokacin da aka budo Makka sai san da aka budo Makka ya musulunta to kuma yana cikin muwallafa ta kulubu yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka dawo daga Hunainu Annabi ya masa kyauta mai yawa rabumi 100 dan sama wato Muawiya aka bashi 100 dan na sama aka dauki 100 aka bashi sai yace na yi yaki da kai kuma na bi ka sannan ne yaki da kai na same ka kai ne fiyayyen wanda za a ce wato wajen kafsawa wajen sannan ne bi ka kuma na same ka kai ne fiyayye wajen alheri na same ka kai ne fiyayye wajen alheri ko ina ka kifi ta yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane matsayi kam kai ka kifi ta to wato a hadisin sa wanda yake mai tsawo kwarai a cikin kisar Hiraqal sarkin Rum wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa takarda yana kiran sa zuwa musulunci sai ya dace sannan shi sarkin Rum ya zo hutun da yake yi a kasar Sham wato akwai sanda yake zuwa hutu kasar Sham sannan kasar Sham tana cikin mulkin sa to su ko su Abu Sufyan din dai kasuwancin da suke zuwa Sham to sai ya tambaye wa Abu cikin mutanen wanda ya aiko da takardar nan akwai wani anan aka ce eh ga mutanen garin su ma sun zo ciniki sai ya ce to a kirawo mun su aka je aka zo da su Abu Sufyan aka ya tambaya a cikin su waye ya fi kusa da mutumin nan aka nuna Abu Sufyan aka ce Abu Sufyan ya fi kowa kusaci da shi a cikin mutanen da suke nan domin shi Abu Sufyan shi ma dekan Abdulmanafin ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dekan Abdulmanafin Banu Umayya da Banu Hashim duk sun hadu ne a Abdulmanafin Abdulmanafin kaka ne ga Banu Hashim kaka ne kuma ga Banu Umayya ta daga Abdulmanafin ne suka bambanta su Hashimawa ƴaƴan Hashim ne dan Abdulmanafin su ko Umayyawa ƴaƴan Abdushamsin ne Abdushamsin din dan Abdulmanafin to
ya
ka da yake
ya
ga da yake ba da murku ya me yake umma ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Sufyan yace sai nake abin da yake fada mana yana cewa ne ku bauta wa Allah ka ku tare da wani da shi
kuma
ya kun da suke fada ne daga bautar gumaka kuma yana umartar mu bisa da kace da yin sadaka bisa lati da yin sallah da kuma fadar gaskiya da kalewa da kuma sadi zumunci yin alheri wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi shi Buhari ya ruwaito hadisin a gurare kewa ya ruwaito shi wajen guri biyar daban-daban shi ko Muslim ya ruwaito shi ne a kitabul magazi na hudu ya karbi daga Abi Sabit wasu suka ce alkunyar sa Abu Sa'id wasu suka ce alkunyar sa Abu Walid shi ne Sahal ibn Hunayfin shi yana cikin wanda suka halarci yakin Badar Allah ya dagare shi ya halarci yakin Badar ya halarci yakin ya goge ta ga manzon Allah yana cikin wanda yake ranar yakin Uhud ba inda yake yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sahabbin ba inda yake sannan mutane suka dare shi ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wato yayi wafati a hijira ta 38 sannan yana tare da Sayyidina Ali Abufa Sayyidina Ali ya masa sallah ya yi tashi ya masa sallah sai ya kabbara 5 ko 6 ma yace ai wannan manyan mutane ne mutum da yake madari ai sai an masa gari sai an masa gari akan na sauran mutane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wanda ya roƙi Ubangiji shahada alhali ko ya roke shi da gaskiya ubangiji zai isar da shi darajar waɗanda suka yi shahada ko da ko ya mutu ne ba sau shimfiɗarsa ko da bai fito daga gidansa ba balle haka ce ya yaƙiya a gidan ya mutu to amma tun da shi ko yaushe burinsa Allah ya ba shi darajar wanda suka yi shahada Allah ya wato ya sa yi shahada a ce a wajen yaƙi ne saboda Allah aka kashe shi kuma yana roƙon haka ne da gaskiya sai Allah ya ba shi wannan matsayin Muslim ya rawaito wannan hadisin hadisi na biyar an karɓo daga Abi Huraira Allah ya dagare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wani annabi daga annabawa salawatullahi wasalamuhu alaihim da tsirin ubangiji da amincin sai tabbata gare su ya fita yaki da yake sanda yake shirin fita yakin sai yake da mutanensa wato an ce wannan annabin Yusha ibn Nun ne kuma wanda yake ya kaji annabi Musa to
la yatba ani rajulun malaka
kada wani mutum wanda yake yayi ya auri mace yace zai bi ni yakin nan alhali shi bai riga yayi duhuli da ita ba bata riga ta tare ba an daura aure amma kuma bata tare ba to kai yace zai bi ni yakin nan saboda zai zama zuciyarsa tana ta tunanin matarsa tana ta tunanin amaryarsa nana ta tunanin amaryarsa ba za a samu zuciyarta ta fuskanci abinda aka fuskanta cikakken fuskanta ba to alhali bata riga ta tare a gidansa ba
wala ahadun bana ina sana'inu
haka nan kada daya da yake ya gina gidan da ya dini da bai riga ya gama rufin ba ya yi ginin amma bai rufin shi ma wannan kai ya ce zai dini saboda shi ma yana ta tunanin gidansa ya zai karasa kaga ba zai zama hankalinsa ya fuskanci yakin ba shi ya sa ya ce to wannan ma kai ya bi shi haka nan daya da ya sai ganama da ya sai dabbobi ya sai dabbobi ko kuma tagoyi masu ciki alhali yana sauraron ta haihu bata riga ta haihu ba to shi ma wannan kai ya ce zai bi ni saboda shi ma duk hankalinsa na kan dukiyarsa guda nawa ne a cikinsu za su haihu za a samu wadda za ta haihu ta kwaye in ya za su haifa yana ta tunanin dukiyarsa sai shi wannan annabin ya yi yakin ya fita yakin ya kusaci garin su abokan gaba daidai sallar la'asar ko kusa da wakatin sallar la'asar sai ya ce da rana saboda wato ran juma'a ne su kuma a addininsu an hana yin yaƙi daren asabar da yinin asabar da zarar rana ta faɗi ranar juma'a to haramun ne gare su su yi aiki ko da yaƙi ne su yi wani aiki daban ko da yaƙi ne to shi ya ga cewa gashi yana bukata sai ya ce da rana ke ba a ba umarta ce ke duk abin da kike tafiya duk da kike yi ba da kanki kike ba sai Allah ya ce ki tafi ni ma kuma yaƙin nan da na fito cewa aka yi yaƙi dukkanmu a umartar mu a ya Ubangiji ka tsare wannan rana kar ta faɗi sai aka tsare ranar kuwa ba ta faɗi ba sai da Allah ya buɗe wannan garin gare shi ya zama an buɗe garin gare shi a ranar juma'a rana ba ta riga ta faɗi ba wannan shi ne wato daga baya mawaƙa suka ɗauke shi suke sa wato suke sawa cewa wani mai suna siffanta shi da cewa bayyanarsa mai haske ce sai su ce kamar cewa yana tare da annabi Yusuf ne sanda annabi Yusuf ya dawo da rana nuruhu allazi ara thumma arrakati Yusuf wa fa amkana fil qaumi Yusuf yanda Abu Tamami shi kuma yake fada wani kuma mai yaban annabi da ibn hijjata yake fada a badi'iyar ba ya yake cewa warar da shamsar ruha في الأثر تالي أتر وما ليوشع تتميم بذكرهن ورد شمس الرهاء في الأثر تالي أتر وما ليوشع تتميم بذكرهن مازال صلى الله عليه وسلم يا داود رانا ولها وكسل الأثر غاشتا فتوتي ya ce wannan wato ba nuni ga yusha wanne wane da warda yusha uye karana to
ta da ba aljanai wa
ya tara ganimomi
ajaj yani anna
sai wuta ta zo wanda daman su ka'idar banu isra'ila in sun yaki tara ganimar ta cike wajen sai Allah ya dako wuta daga sama ta kama ganimar nan ta kona gaba daya ba halatta musu amfani da ita ba ba halatta amfani ga ganima ba ga kowace al'umma sai mu
nan
ta ci
kalanta da imma
sai wutar ta kasa cin wannan ganima
subhana
sai annabin yace da mutanansa lalle a cikin ku akwai wanda ya boye wani abu daga ganimar yaji dama abinda ake musu kenan a cikin su an samu wanda ya boye wani abu daga ganimar in wutar ta zo ba za ta ci ganimar ba shi ya sa kowace kabila daga kabilunku a samu mutum ɗaya ya zo ya mu baya a da ni shi kenan kowace kabila ya mu baya a da shi kowanne ya gaisa da shi a samu mutum ɗaya a cikinsu ya gaisa da shi sai ya ɗauke hannun salami lafiya wani wanda yake wakilta wata kabila shi yana zuwa ya mu baya a sai hannunsa ta ɗamfara da hannunsa a kai a kai take take rabuwa sai yace to a cikin kabilar ka ne aka samu wanda ya boye shi yasa duk mutanen kabilar ka da suke nan su zo fi mu baya adani ɗaya da ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai hannun mutum biyu a cikinsu ko hannun mutum uku daga wannan kabilar ta ɗamfare da hannun shi annabi Yusha sai yace ko ukun nan ko ko biyun nan ku ne kuka boye wani abu daga ganima suka zo da wani kai kamar kan saniya wanda yake an kera daga zinari ashe wannan ne suka ɗauka daga cikin ganima suka boye ya ajiye wannan kan sai wutar ta dawo ko sai ta cinye ganima gaba ɗaya ta ƙone ganima gaba ɗaya ba a halatta ganima ba ganimar yaki ba ga ɗaya daga al'ummu kafin mu sannan ubangiji mu ya halatta mana ganimar yaki yayin da ya ga rauninmu da gajiyawanmu shi ya sa ya halatta mana ganimar yakin ganimar yakin yayin da ya ga rauninmu da gajiyawanmu shi ya sa ya halatta mana ganimar yakin wani hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi al-hadifatu ko al-fatu ana faɗar sa da fatar hayi wadda take mai da wa kasrul lani da kasrul lani hadifatu jam'in hadifatu ne ita ce taguwa wadda take mai ciki na shida to ko ana sadi su da za to shine rage to asbali hadisi na shida an abi hali da su shi daga abi hali shine ake bin ne zami Allah ta gare shi shi ma na wato yana cikin sahabban annabi shi ma ya musulunta ne shekara da aka buɗe Makka kuma wato yana cikin muwallafa to kuma shi dan uwa ne na ta ga Saida tana Hadija su daya to ko wato shi yana cikin wa'anda aka ce sun rayu shekara 120 a duniya 60 a zamanin jahiliya 60 a cikin musulunci suna da dama irinsu wato iraki ya kawo su a cikin alfiyatul hadisi suyudi kuma ya masa kari ma ya kara wa'ansu sannan kuma shi ake mutunan yana da wani abu wanda yake banta da shi wanda ba a samu ka wani ba inda shi Suyudin yake faɗa a cikin alfiyatul hadisi summa akimu muqarrabun bi an wuli bika a bakin walaysa hadha li ahad shi akimu ne zamin yana da wani abu wanda ya samu shi kadai shine cewa shi a cikin Ka'aba aka haife shi a cikin Ka'aba aka haife shi wannan matsayi ne da ba wanda ya same shi ba wanda ya samu wannan matsayin sai shi to yace Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fi ciniki biyu da mai siye da mai siyarwa suna bisa zabi muddin dai basu ware ba basu watse ba inda suna wajen da suka yi cinikin idan suka yi gaskiya a cikin cinikin nasu suka bayyana wa kowa sai a yi musu albarka a cikin cinikin nasu kai mai siyarwa ka bayyana ai dama wannan dai irin nawa laifin sa dai kaza da kaza yana da kaza yana da kaza dai amma ka sani laifin sa ne kai wa mai siyan bayani kikenan inde sai biya din wannan kudin da zai biya ka sai zama Allah ya ma albarka mai yawa a jiki amma ba ka boye ba ba ka boye ba ko ka zo ka nemi tsaron zan cewa da kyarka mai da kudin ma ya kyarka mai da kudin ma to waye saka kakanin shi kuma mai siyan shi ma yi gaskiya in yi gaskiya a wajen siyan kai amma abin naka ya yi araha kaga ba sai kaza aka ce zan biya amma kai naka da araha ya bayyana masa cewa to idan ko suka boye suka yi karya boye katil baraka sai a shafe albarkar cinikin nasu sai a shafe ke albarkar cinikin nasu to muttafaqun alaihi wannan hadisi ne wanda yake Buhari da Muslim su ruwaito shi wato wannan hadisin hadisi ne wanda yake aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai game da aiki da shi Hanafiyawa dai gaba ɗaya ba su aiki da shi saboda me saboda sun ce ko da yake ya inganta amma ya zo tarwa ya ahadi wato maganar aikin da shin fa ba wai dangane da gaskiyar akan cinikin ba a dangane da zafi dangane da zafi su a wajen Hanafiyawa suka ce tunda wannan ya zo daga ruwa ya ce ahadi ya gashi ko ma da ummu bihil bal wato ba za a yi aiki da shi ba min za a kashira to ahli al-hanafi fagadu tawatirin bihil bal wa fagadu tawatirin min za a kashira ruwa ahli al-hanafi saka da tawatirin bizil balwa ya ce dalu fa za ya kasuru na kiluhu bi hajati lahu wa sahiluhu fa amda lu hadisa man masaliza wal bayyani bil hiyar isa za jawabu na wa shafi'i mutlakan yuqbalu lakin al hiyar faraka ma da ahli da yabatin fal maliki laysa lima khalafahum bi salik zuwa na biya wasu ce da hadisi wanda yake yazo akan mata ummu bihil balwa to sharadi ya zama mutawatiri kafin ai aiki da shi in ba mutawatiri ne ba ba za a yi aiki da shi ba shi suka ce tunda yake mata ummu bihil balwa ne ai ya kamata a ce wanda suka rawaito shi suna da yawa saboda haka suka ce hadisin man masa zakarahu falata warra wanda ya shafi zakarin sa yana da alwala sai ya sake alwala suka ce ba za a yi aiki da shi ba domin koda ya inganta amma bai kai mutawatiri ba ga shi ko magana ce wanda za a bukace ta haka nan kuma wannan albayi ali bin hiyar to mu hausa da muka ba su da mu da Shafi'awa muka ce hadisi inda ya inganta za a karbe shi ko da a cikin masu ummu bihil balwa ne ko da bai tawaturi ba za a karbe shi sai dai su malikawa sai ya zama wannan hadisin ba sai aiki da shi ba saboda zabin ya bambanta da aikin malaman Madina aikin malaman Madina bisa cewa ba zabin ne shi yasa shi ko Imam Malik yana ganin aikin mutanen Madina asali ne babba daga asalin Makka ba shi yasa idan hadisi ahadi ya zama ya saba da shi sai ya kyale hadisin yana ganin su aikin su kamar mutawatiri sun karba ne daga wajen mahaifansu sun karba wajen sahabbai sahabbai sun karba wajen annabi a she kamar yayi tawaturi ne to wannan babi ne a cikin muraqaba ma'anar muraqaba shine bawa ya sani ya kudirce a zuciyarsa ya aiwatar da haka kuma cewa a koyaushe a duk halin da yake ciki Allah yana ganin sa cewa duk abin da yake a gaban Allah fa yake yi to wannan shine muraqaba akwai hadisi da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa abaki ɗayan ayyuka na imani ba wanda yake da girma kamar muraqaba cewa bawa ya ringa muraqaba ya komai girma ya komai lada a cikin ayyukan imani Allah tabaraka wa ta'ala yake Allah yaraka hina taqo wangijin da yake ganin ka wakatin da ka tashi tawakkal ala al-azizir rahim Allah yaraka hina taqo wa taqallubaka fi sajidin duk wakatin da ka miƙe sai Allah yana ganin ka haka ne yasan da ka juya haka ne gidin jujjuya wanda kake a cikin masu sujjada a dinga ganin ka koyaushe cikin masu sujjada saboda duk abin da kake yi a cikin su Allah yana ganin ka daman kuma cewa akai kai zamo mai yin sallah tare da masu sallah warka umma ar-raqina warka umma ar-raqina yi sallah tare da masu yin sallah ubangiji tabaraka wataala yace ubangiji yana tare da ku a duk inda kuke Allah yana tare da ku bi ilmihi da sanin sa ubangiji tabaraka wataala kuma yace inna Allah la yafa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa hakika ubangiji subhanahu wataala ba wani abu da yake ya ku ya gare shi ko a sama ko a ƙasa ko a sama ubangiji tabaraka wataala kuma yace hakika ubangiji yana dakatar hakika ubangijin ka yana dakatar ayyukan bayi duk abin da bawa ya aikata to ya sani a gaban Allah yake Allah yana ganin sa Allah yana jin sa Allah yana sanar da abin da yake ubangiji tabaraka wataala kuma ya fada ubangiji ya san sa ta duba sa ta kallo da idanu kan yi dan bawa ya saci kallo ba a gan shi ba ya kalli abinda kallansa ba daidai ba ne gare shi to Allah yana sanar da wannan dan bayi halittar Allah ba su gan shi ba to kai ya dauka Allah zai gan shi ba tayo ya saci kallon daga mutane ya boye musu ba su gan shi ba amma Allah ya sani Allah yana ganinsa to wa ma kuke sudur ya san ko abin da zakata take boyewa da abin da zuciya ta boye to Allah yana sanar da shi wato ma kuke sudur a cikin akwai majazi mursali min idlakil mahalli ala alhali domin ana nufin ma kuke kulubu amma sai aka ce sudur saboda ita zakatan a kira zan suke a kirji zuciya take to ayoyin da yake sun zuwa wannan bari suna da yawa sanan ne yake amma da sai hadisi na farko a wannan babu an gabo daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya dagare shi yace ga Makka mu muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai ga wani mutum ya fito gare mu wato ita wannan izin da ta jaki cewa ta zo dan puja sujaiya is sujaiya saboda ta zo bayan bainama dama shi ita is sujaiya tana zuwa bayan baina ne ko bayan bainama ko wa islimama ra walil tahili kat ata wa lil sujaiya ayran kat wala lakin bi sharti sarki zati baina au bainama fa kulli zafatina haka mai manzo mata fa'idil irabi yake fada ko to kamar wannan ta zo ne dan fujadiya saboda ta zo bayan bainama haka nan ta zo bayan baina kamar fa bainama da fa ko fa baina na hannu ko ho isatana to shi mutumin da ya tsin kayo ya fito gare mu mai tsananin hasken tufafi ne mai tsananin bakin gashi ba a ganin alama tafiya gare shi ba wani a cikinmu da yake ya san shi har sai da ya zo ya matso wajen annabi ya zauna cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwoyinsa izuwa gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura hannayensa bisa cinyoyin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammadu ka bani labari daga musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci shine ka sheda la ilaha illallah cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wato annan aka sami sabani tsakanin malamai wannan sheda da aka fada ana nufin afaka da zuci gaba daya shi yasa idan bata samu tabaka ba dan ta samu azuci imanin bai inganta ba kenan da ake mutum a zuciyarsa zai yadda da ma'anar la ilaha illallah Muhammad rasulullah amma a bakinsa bai fada ba wanda shi ko ba wai an haife shi tun farko musulmi ba a'a da ba musulmi ba ne sai ya zama ya yadda da ma'anar la ilaha illallah Muhammad rasulullah amma kuma bai fada da baki ba to meye hukuncinsa wasu malaman suka ce ai har yau tunda dai bai faɗe ta da baki ba matsayinsa kafiri ne shi yasa ashe a shadarun ne kenan bangare ne wani kufi hulku mita hajiji faƙila sharuɗin kal amal waƙila bal shadarun walislam shira annabil amal yadda mai jawharatu tauhid yake fada wasu ko suka ce wato wannan kauli shine abin da Nawawi ya haƙaito a sharhin Muslim cewa in dai bai fada ba to ko da ya kudure a zuciyarsa har yau yana nan kafiri ya zama ashe fadar shadaru bari guda ne in ba a fada ba ba ne bari kenan ya zama bai cika ba kenan ba aiki da shi ba kenan wasu ko suka ce a'a tunda dai ya kudure a zuciyarsa shi kenan dan bai fada ba in akwai damar ya fada din yake fada to za a dauka shi musulmi ne amma kuma asi yayi sabo da barin fada shi yasa hukuncin sa hukuncin duk wanda yake musulmi wanda yake mai sabo cewa bayan da zai za a yi dawoma a wuta kuma ta yi Allah ya gafarta masa wannan saban nasa ta yi kuma a yi masa azaba a kai amma ko da dai an masa azaba ba makawa zai fita daga wuta to kauli na biyu kenan kaulin da yake mafi yawan malamai sun zaɓe shi wannan kaulin na biyu cewa shi nufin sharadi ne ba shadarun ba sharadun sharadi ne na cikar shi imani to ka sai da sallah ka ba da zakka ka yi azumin watan ramadan ka yi haji zuwa ga kaaba idan ka samu iko zuwa ga yin hajjin sai mai tambayar wannan bakon da ya zo mai tambayar nan ya ce eh ka faɗi gaskiya sai muka yi mamaki ga shi wannan bakon nan mai tambayar nan ga shi ya zo yana tambaya kamar yana tambaya ne akan abin da bai sani ba amma kuma in an faɗa sai ya ce eh haka ne kuwa ka faɗi gaskiya ya sake cewa da shi gabani labari daga imani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imani kaba da gaskiya da Allah kaba da gaskiya da mala'ikun ubangiji da kaba da gaskiya da baki ɗaya littattafansa kaba da gaskiya da baki ɗaya manzanninsa kaba da gaskiya da ranar lahira kuma sannan kuma rukuni na shida daga rukunan imani guda shida shine cewa ka ba da gaskiya da kaddara cewa duk abin da ya auku bai auku ba sai dan ubangiji ya kaddara shi ba abin da zai auku ba tare da an kaddara ba hairi abin da yake mai kyau wa sharri ko kuma abin da yake kishiyarsa sai shi mai tambayar nan ba kwannan yace sadakata ka gaskata yace ka ba da labari daga kyautatawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da ake nufi kyautatawa shine kai ka bauta wa Allah kamar ga ka gashi ga ka gashi ta bauta da za ka yi ka yi ga ka ga Allah domin in baka zama kana ganin sa ba in kai ba ka ganin ba in nahu ya ra ka ke gashi yana ganin ka ya ce wato shi isani rukunin sa daya imani ko rukunin sa shida islamu ko rukunin sa guda biyar ne shi ya sa wayannan rukunai guda goma sha biyu su ake nema ya gabawa ya tabbatar da su wa amma da isanu fa kala man dara an tabu da Allah ka annaka tara illam ta kun tara hu innahu yara wa dinu risala su kuz a kawa bura to kala sai ne tambayar nan kuma ya ce fa a gari ne ka bani labari an isbati daga sa'an kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka tambayo daga sa'a al-kiyama bai zama cewa ya fi sani ba daga shi kansa ne tambayar yace to tun da yake ba za ka bani labari daga kanta ba daga ita kanta to ka bani labari daga alamominta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga alamomin sa alkiyama baiwa ta haifi uwar gijiyarta kaga wa'anda suke tafiya ba takalmi wanda suke tafiya tsirara a da wanda suke marasa komi masu kiwon dantu awakai masu kiwon awakai sun dawo su ne masu yin dogayen gine-gine sannan shi wannan mai tambayar ya tafi na zauna a zamani mai jinkiri wato an ce kwana uku ko darare uku kafin kai masa bayani sun makala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya Umaru ka san wanda ya zo tambayar nan kuwa na ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su suka sani sai ya ce malaika Jibrilu ne a taku ya zo muku yu'allimukum dinakum yana sanar da ku addininku wannan hadisi ya nuna mana cewa shi malaika shi yana da shakkuli yana iya bayyana da wata sifa daban ba ta sa ba sai dai shi malaika lokacin da zai ta shakkuli to zai ta shakkuli ne da sura madaukakiya amma ba ya ta shakkuli da sura kaskantacciya ba ba za ta yi mala’ika ya bayyana matsalan a surar kare ba ko a surar alhinzir ba ba za ta yi haka ba amma ya bayyana a surar mutum wannan zai yi kama a nan inda mala’ika Jibrilu ya zo a surar mutum ka bago wanda yake ba ba su san shi ba to
ma’ana
dalilin al’amatu rabbata ha
ai
wada bai wata haifi uwar gijiyarta abinda ake nufi da haka shine biyangi mata su yawaita har baiwa wadda take sadaka ta haifi ta haifi ɗaya mace ga mai gida ga mai gidanta wannan mutakinta ita ko ƴar mai gida amma anar mai gida take ta ce kamar mai gida inda duk ƴaƴansa za su gaje shi ita ma za ta gaje shi in an gaji lissafa ƴaƴansa da ita za a lissafa inda za a ba ƴar mata aure gado haka za a ba ƴar baiwa ma gado inda dai duk ubansu daya bijininsa ne wasu malaman sun faɗi fassara daban ba wannan da aka faɗa ba abinda ake kira aladu wanda ba su da komi talaka wanda ba su da komi ya ce falabistu maliya na zauna zamani mai tsawo wannan ko kwana uku ne uku ne bayan afkuwar abun kafin annabi wa sayyidina Umar bayani kan cewa malaika Jibrilu ne fa yazo to ko ga garbo guda ne ko dogo ne hadisi ne biyo an kaba da gaji zan rage fari shi ne dundubu dan junadata wato shi wato daga Banu Jifarin ne su Banu Jifarin da Qurayshawa sun haɗu a Kinanatu su ma Banu Jifarin din nan jikokin Kinanatu ne wanda ake faɗa a cikin nisbar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Abu Zarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗu a shi wannan Kinanatu shi Abu Zarin yana cikin farkon mutane musulunta yana cikin farko a musulunci ya zo ya musulunta aka yi ta fama da shi lokacin da ya musulunta dan sannan ana koyi musulunci amma shi ya je gindin Ka'aba ya kira mutane suka taru ya bayyana cewa ya musulunta mutanen Makka suka taru a kansa da duka su doka ya doka har sai da suka ga sun kai shi kasa saboda sun fi shi yawa sai Abbas ya zo ya ce kun san gifaru fa kabilarsa garuruwansu a kan hanyar da kuke bi ciki shi ya sa yanzu in kun kashe shi kuna zaton za su kyale ku ringa wucewa ta ƙasarsu sannan suka kyale shi amma aka ce gari bai daddara ba aka yi sake dawowa yi aka yi sake afuwa gare shi to kuma daga baya koma sassu sai kuma da annabi ya hijira zuwa Madina ya hijira zuwa Madina wato shi Abu Zar an rawaita shi sai dewa a cikin faralarsa ya karbo hadisi mai tanda 81 daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mai tanda 81 nan Buhari da Muslim sun ruwaito 12 sun hadu sarwaye 12 Buhari shi kadai ya ruwaito a dusai 2 Muslim shi kadai ya ruwaito a dusai 17 ya ruwaito a dusai 17 shi yasa dusan sa cikin Buhari da Muslim guda 31 ne to wato shi wafati hijira na da shekara 31 ko 32 zamanin khilafar Sayyidina Usman to ya kuma Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal Allah ya gare su shi ma Mu'adh ibn Jabal yana cikin manyan sahabbai sai dai shi Ansari ne mutumin Madina ne yana cikin wanda suka sanar tun farko yana cikin manyan malamai na sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada wanda yake diya fi kusannin halal da haram shine Mu'adh Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin sa ya aika shi alƙalji kasar Yaman saboda iliminsa da fahimtarsa shi Mu'adh ibn Jabal an rawaito hadisai 157 daga gare shi wato Buhari da Muslim a cikin sun hadu aka rawaito hadisai guda 2 Buhari shi kadai ya rawaito hadisai 2 Muslim kuma shi kadai ya rawaito hadisi daya shi ya wafati hijira na da shekara 18 wato a Dauni a cikin wabaki ne shi Mu'adh ya rasu Dauni Amwasu ya rasu yana da shekara 33 wasu da suka ce 34 wasu da ce 38 an dai da tafi cewa shi san da ya rasu bai kai shekara 40 ba shi Sayyidina Mu'adh to daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka ji tsoron Allah a duk halin da kake ciki a duk inda kake a duk halin da kake ciki to ka ji tsoron Allah ka farin ciki sananin munna ya hana ka da tsoron Allah dan da kake munna sananin munna ana neman ka ka ji tsoron Allah kada bakin ciki ya hana ka tsoron Allah dan kana cikin tsananin bakin ciki ka ce kai ga abin da ka sa a gaba a ka ji tsoron Allah dai a wannan hali kada wadata ta raba ka da tsoron Allah kada talauci ta raba ka da ya raba ka da tsoron lafiya kar ta raba ka da tsoron Allah kamar yanda rashin lafiya kar ta raba ka da tsoron Allah a duk halin da kake ciki dai ka zama tsoron Allah ka sa a gaba idan ya zamo ka aikata aiki wanda yake ba daidai ba wajen Allah ka aikata aiki mummuna wajen Allah to kai gaggawa ka biyan masa ka biyo da wannan aikin naka aiki wanda yake kyakkyawa wannan aiki kyakkyawa sai ya shafi mummunan aikin ka zauna da mutane da ke haɗa ɗabi'a kyakkyawa ka zauna ga mutane da ɗabi'a kyakkyawa ya yi daidai da abin da ya zo a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba za ku iya yalwatar mutane da dukiyarku ba ba za ku ce ba ku da dama ku ce za ku ba wannan ku ba wannan ku ba wannan ku ba wannan har sai kowa ya wadata ma abin da ake nema daga gare ku yalwace su da ɗabi'o'inku kowa ya zamo yabanka yake bisa ɗabi'a kyakkyawa haka ya kamata a san duk wani musulmi kowa ya zama shaidar da yake bayarwa wajen kyakkyawar ɗabi'a wato wannan hadisin ƙarshen hadisin nan shine Imamu Buhari ya shigar da shi a wani baiti nasa inda yake cewa halikin nasa bi hulkin hasanin la takun karban alan nasi tahir halikin nasa bi hulkin hasanin ka zauna da mutane da kyakkyawar ɗabi'a la takun karban ka zamo kare ne alan nasi tahir da kake wa mutane haushi a ce wannan yana kokawa da kai ga abin da kai masa wannan yana kokawa ga abin da kai masa wannan ba ɗabi'a ce ta mummuni ba ba ɗabi'a ce ta musulunci ba to irin zai ne rawaito wannan hadisin ya ce hadisi ne kyakkyawa to da kyakkyawan zama Allah ya bore mana tsoronsa a kowane hali na na albarka na sallallahu alaihi wasallam. An kawo daga Abdullahi Abbasin Allah ya dagare su. Abdullahi Abbasin yace ya kasance a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yace da ni ya wannan yaro hakika ni ina nufin in sanar da kai wasu maganganu na farko dai ka kiyaye Allah. Kiyaye Allah da abinda Allah yake kai kokarin aikatawa ka aikata da abinda Allah yake ka bari to ka bari ya haska in kai haka to kai ma ko Allah zai kiyaye ka
Allah
ka kiyaye Ubangiji
ka
same shi a gaban ka ko yaushe duk sanda bukata ta tashi gare ka sai kaga taimako daga Allah in dai kana kiyaye Allah subhanahu wataala ma na kiyaye Allah bin umarninsa da hannuwa daga abin da ya hani daga gare shi idan zaka roka ka roki Allah idan kana neman taimako ka nemi taimako da Allah subhanahu wataala ka sani cewa al'umma mutane gaba daya da za a ce su tattaru bisa cewa za suna son su ga sun amfani da wani abu dukkan kan tattaguwa lamyan fa'uka ba su da ikon su amfani ka sai ko da abu da Allah ya kaddara zai same ka da ce kuma baki ɗayan mutane baki ɗayan halitta za su taru ma akan cewa su cuce ka da wani abu ba su da ikon su cuce ka sai da abin da Allah ya kaddara zai same ka har da an rubuta komai da alkalma alkalmin nan ma har ya gama rubutu an daga alkalmin takardun da aka rubutun a ciki ta riga ta bushe ma ba magana sauyawa ma yubaddalul qawlu ladayya magana wajen Allah subhanahu wataala ba a musanya ta abin da Allah ya riga ya rubuta an rubuta kenan ba magana sauyawa zai ne ruwaito wannan hadisin ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wata ruwa daga Tirmidhi ya zo a cikin ruwa da ba Tirmidhi ne ya fidda ita ba a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ifazillah ka kiyaye Ubangiji tajiduhu ka samu Ubangiji a baraka a gabanka koyaushe koyaushe kai dai mu cewa Allah ya san ka a zamanin da ake cikin yalwa da kake cikin yalwa lokacin da kake lafiya da lafiya to ka tsaya bautar Allah ya bin Allah idan rashin lafiya ta same ka ka roki Allah sai Allah ya yi ma lokacin da kake cikin wadata ka roki Allah ka nemi sanuwa zuwa ga Allah ka bauta wa Allah idan tsanani ya zo ma ka roke shi ya yaye ma sai Allah ya yaye ma shine ya arika Allah ya gane ka fi shiddati a halin tsanani amma ba ka ce sanna kake da dama ba a sannan ka manta da Allah sanna kake lafiya lo baka san ka tsaya ka ba Allah ba baka san ka roki Allah ba sanda kake da wadata baka san ka roki Allah ba baka san ka ba Allah ba sai sanda rashin lafiya ya same ka ko tsanani ko talauci sannan kuma wai za ka roki Allah wannan ai mummunan ladabi ne ma mummunan ladabi ne ma ya zama kai da Allah sai bukatar ka ta tashi ita ce za ta kai ka wajen Allah in bukatar ka ba ta tashi ba ba za ka kai wajen Allah ba ba ka ganin ni'imomin da yake ma a kullum ni'imomin da koyaushe ko da barwadan kibta ido ba ka iya fita daga gare su ya kamata koyaushe a same ka a kofar Allah ka zama mai godewa Allah ne bisa ni'imominsa wato ka sani cewa duk abin da ya kuskure ka duk wani wanda yake ya kuskure ka na ya kulli yusi baka bayan da za a yi same ka duk kuma wani abu wanda yake ya same ka bayan da za a yi kuskure ka da abin da ya same ka da man Allah ya kaddara zai same ka ne kanka ce ai da an yi kaza da an yi kaza ai da kaza bai afku ba a wannan ai duk wani abu ne daban na daga baya duk dai abin da ya same ka Allah ya kaddara zai same ka ba kuma ka da wata mafita sai ya same ka abin da kuma duk baka samu ba Allah bai kaddara za ka samu ba ba wata dabara ba wani iko ba wata hikima da zaka sa ka samu wannan abu tunda Allah bai kaddara zaka samu dun ba ka sani cewa samun taimako na Ubangiji yana tare da hakuri sai an yi hakuri sannan ne za a samu taimakon Allah wasu birli hukumi rabbi ka fahimna ka bi a ayunina manzo sallallahu alaihi wasallam da kai ki ci gaba da hakuri sai abinda Allah ya hukunci da shi to ka sani cewa yayewa yana tare da bakin ciki ya yayewa yana tare da bakin ciki duk wani bakin ciki ko abin da zai damu bawa da Allah ya sako masa to akwai yayewa tare da shi cewa akwai yayewa tare da duk wani banani hadisi na hudu a wannan babin shi ne hadisin da aka rawaito daga Anasun Malik Allah ya gare shi Anasun Malik yake hakika ku a yau yake cewa da mutane daga baya a yau ku kam sai ku ta ayyuka wadda kuke ganin ta ɗin abu ne mai siri ya fi siranta a idanunku fiye da gashi gani kuke ba laifi ba ne sai ku ta abubuwa a yau abubuwan da kuke ganin su ai ba laifi ba ne to me ma akai wani amma ku da can zamanin da muke tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cikin mu mun kasance muna lissafa waɗannan ayyukan daga abubuwan da suke halakar da bawa mun gani muke mutum ya aikata ɗaya daga cikin su ya halaka amma ko ya kuma da su ba komai ba kun mai da su ba komai ba wannan fa yana faɗa ne